نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة شدة ومسلمين هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة دا هكرا دبوت ايا دا تريه دا أربعين دا wanda yazo daidai da 4 ga watan 2 a Gregorian calendar 2020 wannan shine cassette din mu na tara daga cikin jerin giyar karatutukan littafin Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Al-Allama Abdul Azim Al-Badawi Allah madaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin kitabu tahara wato littafin da ke magana akan sarki kuma muna nan a cikin babin da yake magana akan tatahirun najasat yadda ake tsarkake najasoshi idan sun samu tufafi ko sun samu jiki ko kuma sun samu gurin da mutum zai gabatar da ibada shi ya za a yi tsarkake waɗannan ainihin wato bangarori guda uku dama bangarori guda uku ne ake so mutum ya zamanto da tsarki kafin ya tunkari ibada na farko dai ya zamanto jikinsa yana da tsarki na biyu ya zamanto tufafin da zai amfani da shi wajen yin wannan ibadar yana da tsarki na uku ya zamanto gurin da zai gabatar da wannan ibada din guri ne wanda yake mai ainihin wato tsarki mun ji bayani dangane da tsarkakar jiki kuma mun ji bayani dangane da tsarkakar abin da ya shafi tufafi muna kan jin yadda ake ainihin wato tsarkake ko za a tsarkake kasa ne lokaci ya kure mana dan haka zamu tashi a farkon babin insha Allah a tatahirul ardi ya ake tsarkake kasa an abi hurairata qala qama arabiyyun fabala fil masjidi fatanawalahu an-nasu faqala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama da'uhu wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirina daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus yace qama arabiyun wani balaraban kauye ya miƙe fabala fil masjidi sai yayi fitsari a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatanawalahun nasu sai mutane suka bi shi da gudu ko suka daka mishi tsawa ko suka nemi su ainihin wato taka mishi birki faqala lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu ku bar shi wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in ko ainihin wato kuza sajal wato babban guga na ainihin wato ruwa an gane magana da kyau ko ainihin wato kan wannan fitsari nasa aw dhanuban min ma'in ko kuma ainihin wato karamin guga na ruwa fa inna ma bu'ithtum muyassirina kusani an turo ku ne masu ku zamanto masu saukakawa mutane masu hakuri da irin wauta ko kuma ganganci ko kuma ainihin wato wani yanayi da wani zai zo maka na yanayin yarinta da rashin hankali to kai hakuri wajen mu'amalantarsa da yadda zaka ainihin wato nuna masa yadda zai yi a cikin al'amarin ibadar shi walam tub'athu mu'assirina annabi yace ba a turo ku ku zamto masu kuntatawa da taku da jama'a da kuma ainihin wato yi musu munanan mu'amaloli saboda rashin sani ko rashin hankali ko kuma rashin nutsuwar su ba ku zamto masu hakuri da su kuna nuna musu ga yadda za su gyara addinin su da ibadar su a wannan hadisi mun karanta shi jiya abin nan satin da ya wuce kuma muka ce Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisi ne ingantacce sannan ya rawaito shi a cikin Irwaul Ghalil fi takhrij ala fi takhrij ala ahadith manaris sabil haka Imam an-Nasa'i ya ainihin wato rawaito shi sannan ya rawaito shi mutawwalan har ilau sannan al-Imam Abu Dauda da ainihin wato Nasa'i sun rawaito wannan hadisi dan haka hadisi ne dai ingantacce zamu ji bayanin da malam zai mana dangane da wannan bayani da wannan hadisi. Amma kafin nan na farko mu gane cewa a cikin hadisin nan akwai darussa kusan guda uku, kusan guda uku ma ko kace guda hudu. Darasi na farko da muka koya shine irin yadda annabi ke mu'amalantar wanda suka zo da rashin tunani ko da rashin ilimi ko kuma da rashin ainihin wato hankali cikin al'amarin rayuwarsu ko addininsu. Wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai hakuri, kuma bayan wannan shi da yayi hakuri da shi balaraban yayi wannan fitsarin, sannan ya kara karantar da sahabbai cewa ku yi hakuri da irin waɗannan mutane, kar ku kuntata musu, ku sani ku an turo ku ne masu saukakawa ba masu kuntatawa ba. Wannan yana daga cikin babban darasin da ya kamata mu dauka, cewa a matsayinka na mai da'awa ko a matsayinka na musulmi generally, duk lokacin da ka fahimci mutum ya hauro maka ko ya zo ya aiwatar da wani abu kuma ka fahimci tsantsan rashin tunani ne ko jahilci ko wani rashin hankali ya sa yayi wannan, to kar kai gaggawar hau masa, ka zamto mai hakuri, ka bi shi a sannu har ya kai matakin ya gane abin da yayi kuskure ne da izinin Allah zai iya daukar ainihin wato gyara. Ko kun san wannan sahabi ko wannan mutumin bayan kusan shekaru 25 ko 30 da rasuwar manzon Allah ya taba miƙewa a wani masallaci yana nasiha, shi ma ya zama malami, ya miƙe yana nasiha, da ya zo yin nasihar kafin ya fara nasihar san da ya kawo wannan kissar abin da ya faru tsakaninsa da manzon Allah, yace bai taba ganin mutum mai hakuri, mutum mai sassauci, mutum mai daga kafa, mutum mai kauda kai, mutum mai juriyar wauta irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Yace duk yanayin da ka zo masa da shi yana da yadda shi kuma zai fahimce ka, ya zauna ya tattauna da kai. Wallahi yace annabi ne naje ne fitsari a cikin masallacin shi, a lokacin da ya gane girman masallaci, dan da bai san ma meye masallaci ba, bai san kimar masallaci ba, bai san darajar masallaci ba, bai san mutuncin masallaci ba, da haka yazo ya fitsarin shi abin shi. Amma a wannan lokacin da yazo yana bayanin ya gane meye masallaci, yace wallahi sai da ya gane menene muhimmancin masallaci a addinin musulunci, sai gane ashe ba karamin hakuri manzon Allah ya masa ba, ya gane ashe ba karamin nusarwa annabi ya yi mishi ba, ya gane cewa ba karamin darasi ne na annabi ya koyar da sahabbai na mu'amala da irinsa ba. Yazo yana nasiha yana faɗin wannan labari, to ku kaddara inda annabi ya sa an casa shi ko an daka shi, to me zai je ya faɗa a gaba? Ba zai faɗi magana mai daɗi ba, ba zai faɗi kalma mai kyau ba. To wannan yana daga cikin darasi na farko da ya kamata mu dauka. Darasi na biyu shine yanayin yadda ake tsarkake kasa din da ainihin wato najasa. Kaga yanzu annabi an yi fitsari a ciki, amma ya ce a ɗebo babban gugar ruwa ko karamin gugar ruwa a zo a zuba a ciki, ko bokitin ruwa a zo a zuba. Kaga wannan ya nuna mana ashe kenan idan kasa najasa ta hau kanta ta hanyar wani abu na kazanta ko na abu na najasa, abinda za a yi kawai shine a ɗebi ruwa a kuza a kai. Duk da cewa fitsarin na gurin, amma zuba ruwan ya tafiyar da najasa. Kaga mun samu darasi babba ta yadda za mu tsarkake kasa ko gurin ibadar mu idan mun tabbatar cewa wata najasa ta ainihin wato wannan ta hau wannan guri. Domin shi fitsarin ruwa ne, bai yiwuwa ka ɗebe shi a gurin, ko ka ɗebe shi a gurin dai akwai shi, domin zaka samu laima da jiko a gurin, haka ne ko ba haka ba? Kaga still har yanzu akwai. Amma misali idan bayan gari ne, ana iya ɗebe shi sannan sai a zuba ruwa, to amma shi fitsari dole sai dai a zuba ruwan sannan ya tafi yadda najasa din. Kaga mun gane yadda ake tsarkake wannan. Sannan malamai suka ce darasi na uku shine akwai kiwon lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbai, domin likitoci na zamani da likitocin musulunci sun tabbatar da cewa idan mutum yana fitsari, to dauke fitsarin ba tare da ya gama ba, ba tare da ya kare ba, yana daga cikin abin da ke cutar da buladashi har ta kai matakin da ya samu matsala. Shi yasa a wannan gabar zan yi nasiha ga waɗanda suke wasa da fitsarinsu. Kaga mutum ya shiga ban daki, idan ya sake ainihin wato gabansa yana fitsari, sai ya dinga yana chat, yana sake sakewa. Ana yi ko ba a yi? Ba ana yi aiko? To a likitance, a musulunce, likitancin musulunci ya tabbatar da cewa za ka samu matsala, likitancin zamani ma ya tabbatar da haka. Saboda haka ana so ka sake gabanka har sai fitsarin ya gama zuba. To lokacin da zai zama saura din nan dan dugo, wanda zai dinga dugowa, to wannan kuma matsi ainihin wato al'aurar ka kake yi, sauran fitsarin yana karasa fita, wannan ba laifi. Amma halatul kauni yana da karfin sannan tar din nan, to ba a so kana tsaye da shi. Da haka annabi da ke ya san tsaye da fitsari a wannan yanayin yana iya haifarwa da mutum matsala a bula da shi. sai annabi ya ce ku bar shi ya gama fitsarin shi. Darasi na nawa? Na uku kenan ko? Darasi na hudu, malamai suka ce hikima ce kuma still annabi sallallahu alaihi wasallama yayi. Suka ce domin yanzu inda an bu balaraban nan da gudu, maimakon da a lungu ɗaya zai fitsarin a zuba ruwa an gama, haka ne ko ba haka ba? Shi kuma fitsari idan mutum yana hinsa baya tsayawa. Yanzu an bihi da gudu ina zai yi? Zai yi kudu. In aka bihi ta kudun yayi arewa, daga nan yayi gabar, yana tsartawa sai ya zama duk gaba ɗaya ya jike masallacin. In an tayi maimakon a zuba ruwa a guri ɗaya sai an zuba a ina? A duka gaba ɗaya masallacin. Kaga aiki ya ƙara jika, maimakon guga ɗaya sai ya zama guga goma ko guga ashirin. To sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalance shi mu'amalar da zata sassauta wato bazuwar najasar a cikin ainihin wato menene masallaci din. Wannan yana daga cikin darussan da malamai suka ainihin wato fitar dangane da wannan ainihin wato hadisi. Malam yace wa inna ma amara annabi sallallahu alaihi wasallama bidhalika isti'jalan li taharati al-ardi. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ne da yin haka saboda a ainihin wato tsarkake da kuma gaggawar tsarkake ainihin wato najasar kasa, wato a gaggauta tsarkake ta daga wannan najasa da ta same ta. Sai malam yace falauturikat, da a ce za a bar kasat hatta jaffat, har sai ta da ta bushe. Wa dhahaba atharun najasati, aka leka ba a ga alaman najasar ba. Tahurat, shikenan kasa ta zama mai tsarki. Kun gane magana? Wato annabi ya ce a zuba ruwan ne saboda a lokacin ga asalin najasar ana ganinta. Shine idza ta'ayyanatin najasatu, idan ido ya ga najasa ga ta nan karara. Ta'ayyanatin najasatu, in aka ga najasa ga ta ana ganinta karara. Gusula madha muhalluha, sai a wanke. Menene inda aka ganta din ga ta nan karar, to sai a wanke gurin. To fa inil tabasat, to ku gane a nan gurin ba idan ta fantsama ba. In ka fassara da idan ta fantsama, to ka fantsama cikin jahilci. An gane maganar da ke ku? Al iltibasu shine bacewar abu a kasa gane nan ne ko nan ko nan ko nan, shine ma'anan fa inil tabasat. Amma da Allah ya ji kan malamanmu da mu ma ɗaliban, duk Allah ya gafarta mana, duk mun karanta fa inil tabasat muka ta fantsamuwa. Al iltibas shine ma'ana abu ya faru a nan, ka kau da kanka kafin ka juyo kawai sai ka neme shi ka rasa. Nan din nan ne, to baka ganshi ba, to ya bace, to ya bushe, to ina ne? To busila sauba kulluhu, sai a wanke tufafin gaba ɗaya. An wanke tufafin gaba ɗaya, an hada da gurin ko ba a hada ba? An hada da gurin, an wanke. Ina fata an fahimta. Kaga daga nan shakka ta gushe, an tabbatar da cewa lalle yadda aka wanke tufafin nan gaba ɗaya, to dai najasar da ke gurin dai an kawar da ita. Jama'a kun fahimci maganar da ke ku? Shine ma'anan fa inil tabasat gusila saubu kulluhu, idan har ta bace an kasa gane ina take, to a wanke tufafin gabaki daya. To shine malamai suka ce annabi ya ainihin wato sa a kuzan ruwan nan ne saboda gaggauta batar da najasar tun lokacin da take gata karar ana ganinta tana danya. Sai malam yace falauturikat, da a ce an barta ba a kuzan ruwa ba, hatta jaffat, har kasar ta kekashe ta bushe. Wa dhahaba atharun najasa, alamar najasar ya bace ba a ganin sa. Tahurat, to kasar ta tsarkaka. Me dalili? Yace li hadisi ibnu Umar, saboda hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya karawa Abdullahi dan Umar yarda, ya hada mu da Abdullahi dan Umar a cikin Jannatul Firdausi. Yace kanatul kilabu, karnuka sun kasance, tabulu fil masjidi, suna yin fitsari a masallacin manzon Allah. Watu kubilu, suna birgima su yi gaba. Watu dubiru, su juya baya, suna ta birgima. Zamana rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, ko rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, a zamanin annabi yana raye ba wai ya mutu ba. Falam yakunu, sahabbai da annabi ba su kasance ba, yurashuna shay'an, suna yayyafa wani abu a masallacin da nufin a fatar da najasar waɗannan karnuka. Wallahi ku yi hakuri, karatun sunna haka yake. Ai mun ji cewa daga cikin dabbobin da suke najasa akwai menene? Kare. Har muka ji cewa hadisin annabi ya ce idan yi maka lallaga a cikin kwanan ka ko kofin ka ko plate ɗinka, ka wanke hisa nawa sau bakwai ulahunna bimadha bitturab. To yanzu kuma mun ji karnuka za su higa cikin masallacin annabi a zamanin sahabbai annabi na raye su birgima su fitsari amma ba a yayyafa komai a cikin masallacin. To meye dalili? Dalilin shine kafin a ankara fitsarin ya bushe an rasa ina ma yake ya saje da menene da kasa. Jama'a kun fahimci magana? Shine ma'anarsa na cewa idza jafato irin waɗannan karatutukan jama'a su ne waɗanda wasu sun je sun karanto fiqhun da ba na sunnar manzon Allah ba, ma'ana ba ƙarƙashin hadisan annabi suka gino ba, sun gino ne a bisa wasu malamai. Allah ya saka musu, Allah ya hada mu da su a jannatul firdaus, domin su ma sun iyakacin kokarin su. To amma matsalar ita ce galibin wasu abubuwan an gina su ne ba a bisa hadisan manzon Allah ba, an gina su ne a bisa fatawoyi na malamai. To ita kuwa fatawa da maganar malami ana karɓata aiki da ita ne idan ba a samu wani hadisi da ya agensin dinta ba. Kun gane maganar da ke ko? Amma daga zarar akwai hadisi da ya nuna saɓanin abin da malam wannan nan ya karantar, to dole a ajiye maganar wannan malami a dawo a yi magana da menene maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin mawaƙi na cewa da o kulla ƙaulin inda ƙauli Muhammadin fa ma amirun fi dinihi kam ghamiri idza nataqa ar-rasulu faqsaddiquhu wa inna fa innal qawla ma qala ar-rasulu. Yace da o kulla ƙaulin, ku watsar da kowace magana inda ƙauli Muhammadin, idan aka ce ga maganar annabi Muhammadu ta zo sai ce fa ma aminun fi dinihi ka mughamiri. Ai mutumin da yake da aminci cewa daga annabi addinin sa yake ba zai taba zamantowa kamar rudade wanda ba shi da source ta ina ya samu addinin shi ba, haka ne kuma haka ba. To kai da kake garanti daga manzon Allah ka samu cewa karnuka idan sun yi fitsari a cikin masallaci sai wannan kasar masallacin ta saje da fitsarin, ba a iya bambance ga kasar ga fitsarin ba, babu matsala da bushe wata din kurin ya tsarkaka. Meye dalili? Muka ce hadisin Abdullahi dan Umar yace haka karnuka suke yi suna higa cikin masallacin annabi, su kwanta su yi birgima su yi kaza su yi kaza har su yi fitsari a ciki, amma ba su kasance ana yayyafa ruwa da nufin ba za a tsarkake kasar masallacin ba. Meye dalili? Saboda kasar ta riga ta bushe ta kekashi, babu alaman najasar, shikenan guri ya tsarkaka, shikenan magana ta kare, mun samu hujja akan wannan. Jama'a kun fahimci magana? Amma ku gane ba fa ana cewa fitsarin kare ba najasa bane, ba najasa ce. Yanzu muna maganar ya dan karka rude ka ce to malam satin da ya wuce ka ce mana fitsarin kare da yawun kare najasa ne, kashin kare najasa ne, yanzu kuma ka zo ka ce idan sun yi fitsari a cikin masallaci ya saje da kasa ba sai an sa komai an wanke ba, shine muka ce karka rude. Wancan muna magana ne akan najastuwar fitsarin, nan kuma muna magana akan ya ake tsarkake najasa. To yadda ake tsarkake najasar in har ta bace a cikin kasar masallaci ba a ga alamunta ba, to babu buƙatar sai an zuba ruwa ko an wanke, ya zama tsarkakakke gurin saboda bushewar gurin. Ina ganin dai in dai ba kwakwalwa ce irin tawa kake da ita ba, ina fata an fahimta. Ai ka fahimci me nake nufi ko? Ko kuma me malaman suka yi nufi ko ba haka ba? To wannan shine, saboda haka bushewar gurin shi yake tabbatar da ainihin wato tsarkakuwar wannan guri. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Yace wa tuqbilu wa tudbiru, suna juyawa su ta birgima suna kaiwa da komowa zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah. Abin da yasa yace zamanin rasulullah, da a ce zamanin sahabbai ne abin ya faru, to dole sai an nemo masa mafita, tunda a lokacin ba ne cewa halal ne ko haramu. Amma da ya zama zamanin da wanda ke cewa kaza ya tabbata kaza bai tabbata bane ba, abin ya faru, kaga magana ta kare. An gane maganar da ke ko? To kaga tunda inda a ce ba haka hukuncin yake ba, da annabi zai bayani ko da ba zai bayani ba, zai yi bayani, saboda suna da wata ka'ida usuliyya anna ta'khir al-bayan an waqt al-haja la yufidu, jinkirta bayani a lokacin da ake da buƙatar sa baya fa'idantar da cewa wannan abun ba daidai bane ba. Ma'ana in har da ba daidai bane da annabi zai yi bayani, in kace to ai annabi bai san karnuka suna kwana a ciki ba, sai mu ce to kuma kai ne fa da kace mana annabi ya san gaibu. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Kai ne kace mana annabi ya san gaibu, muka ce a'a, kace a'a, to yanzu kuma mun zo da magana cewa annabi ya sani bai fada cewa kar ai bane ko kaza bane saboda ba ma'ana shari'a ta ce ba najasa bane ma'ana najasa ta bace da bushewa sai yanzu kace mana to ai annabi bai sani ba to yanzu kaga ka sake wa kanka tufka da warwara sai ka dawo ka yadda cewa annabi bai san gaibu ba jama'a kuna fahimtar me nake nufi to wannan shine saboda haka annabi yana sane domin malamai suka ce duk abin da ba daidai bane ba duk abin da shari'a tana da bayani a kansa annabi ya san yana faruwa bai san yana faruwa ba Allah ya san yana faruwa ko bai sani ba yanzu idan da yin birgimar karnukan nan da yin fitsarin su a masallaci bushewar abin ba shari'a bace da ta nuna cewa gurin ya tsarkaku da haka muqaddara annabi bai san suna kwana ba Allah ai ya san suna kwana to zai turo wahayi cewa to karnuka sun kwana a masallacin ka har sun yi fitsari dan haka idan an je ayyaye faruwa ko Allah ba zai yi haka ba na fata abin yanzu magana to wannan shine kawai bayani saboda haka annabi yana sane ya san abin da ya faru amma bai ce a zuba ruwa bane saboda gurin ya tsarkaka daga bushewar gurin shikenan kawai Allah ya shiryar da mu to wannan shine wa min al ma'lumi malam Abdul Azim al Badawi yace yana daga cikin sanannen abu annan najasata ita lalle najasa law kanat baqiyatan da a ce tana nan wanzazziya la wajaba sabbul ma'i alaiha da zai zama dole sai an zuba menene akan ta ruwa matukar gata ana ganin ta to ya zama wajibi a zuba menene a zuba ruwa domin gusar da ita wa idha uhriqat al adratu to idan aka kone najasa wata hukunci kuma daban yanzu zai biyo baya mun gama da wancan maganar yanzu zai yi wata magana ne wa idha uhriqat al adrat idan aka kone ainihin wato kazanta ko najasa awul maitatu ko aka kone abin da yake mushe ne an kone shi ya zama toka aw taghayyarat ko kuma ita najasar ta jirkice fasarat ramadan sai ta zama toka ina fata kuna fahimtar magana ta zama menene toka aw turaban ko kuma ta saje saboda yau da gobe ta saje akwai najasa a gurin amma ta saje ta zama menene kasa fa kullu zalika tahirun gabaɗaya gurin da yake da najasa aka kona najasar ko kuma yake da ainihin wato menene wato najasa he zaba ya saje ba kone shi akai ba amma ya zama menene kasa to daga wannan zama kasar ta sa ko zama tokar ta sa ya zama mai tsarki barin ba ku misali zai karin bayani amma barin faɗi wata magana yanzu idan aka ce nan gurin bola ce bola dai kun san babu tarkar da babu a ciki to sai aka tattara ta aka baje ta ta bushe rankata kau ta bushe kamas sai aka zo aka binka mata wuta aka kone ta kurmus ina fata an fahimta ya zama babu sauran wani abu nan najasa illa toka ce zalla a gurin tokar wannan najasa ce zalla yanzu sunan gurin toka ko kuma sunan san najasa sunan sa toka to yanzu shari'a ta ce toka najasa ce bata ce najasa bace ba haka ne ko ba haka ba ai kasance wata ba na zasa bane amma wasu harsha suke yi suna miya da ita rangada dau haka ne ko ba haka ba an gane magana to tunda ya zama yanzu ya tahi daga sunan me najasa ya canza sunan menene toka to yanzu ba da zasa bane gurin za a iya yin duk wani nau'in ibada a gurin duk abin da dako yake gurin na kazanta da sauransu tunda an kone shi ya zama toka to ya zamanto shari'a ta ba da dama ai duk wata ibada da ake bukata a gurin amma malam zai zo yi mana karin bayani yanzu nan jama'a kun fahimci magana saboda haka idan najasa ta hau kan guri na kasa sai aka kona gurin sai ya zama yanzu ba najasar ake gani ba toka ce a gurin to wannan tokar ita yanzu ba najasa sonanta ba ta tahi daga sunan najasa ta koma toka toka kuma shari'a bata ce mana najasa bane dan haka ba a iya yin sallah akan toka jama'a kun fahimci magana idan najasa ta sauka anan gurin tun ana ganin ta a matsayin najasa har ta zo ta saje jama'a suka tattake ta suka burkita ta ta inda idan ka zo baka isa ka ce ga hakikanin najasar ba gurin ya zama menene kasa to tunda yanzu ya tahi daga sunan najasa ya koma sunan menene kasa to ya halatta a ibada a gurin ina fata kuna fahimtar maganar da kyau to wannan shine abin da malam yake nufi ya kawo mana shi yasa muka ce wallahi kowa sai ya sauka zuciyarsa ya sako da tunaninsa yayi daidai da abin da malam yake faɗa. Kuma wallahi na faɗa muku wannan shine dalilin da yasa muka shimfiɗi na kusan kasat 4 kafin misali tafin nan. Kusan kasat 4 muka yi mina bayanin zami magana ne akan tsantsar abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba za mu waiwaye wata magana ta wasu malamai da suka yi wanda ta saba wa abin da annabi da sahabbai suka tafi akai ba. Ko waiwaye da maganan ba za mu yi ba. Iya abin nan da ya tabbata shi za mu karanta. Ala bashi idan akwai dalili da ya sa za mu kawo magana wani malami dan mai hujja da ita, wannan kuma babu laifi. Amma dai muna so mu san idan to kowa wane ne za mu hujja da shi, to maganarsa ta zaman to tana kan layin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shiryar da mu. Dan haka yake cewa ta zama abin nan, wa idza ughriqatil azratu aw al maytatu aw taghayyara fasara ramadan aw turaban fa kullu zalika tahirun. Gaba dai wannan ya zama mai sarki. Burhanu zalika yace hujjar mu akan haka, annal ahkama lalle su hukunce hukunce, innama hiya alama hakama Allahu ta'ala bi hafish, suna nan akan hukuncin da Allah ya hukunta su akai. Lokacin da abu yake najasa, hukuncin Allah ya nuna menene najasa ne, amma daga ya fita daga najasa ya koma sunan wani abu daban, hukuncin Allah akan wannan abun kuma menene mai tsarki ne. Don haka sai mu koma kan wancan asali da Allah ya bahi na sunan cewa toka mai tsarki ce, ƙasa mai tsarki ce. Da haka tunda ba najasa akan ƙasar nan, tunda wannan najasar ta zama toka, yanzu ta koma mai tsarki kuma. Jama'a kuna fahimtar magana? Mimma yaqawa alayhi dhalika al-ism alladhi khataba Allah azza wa jalla, daga cikin abubuwan da yake faruwa wadanda yake afkuwa akan sunan sa wanda Allah ya mana magana a kayin sa. Fa idza saqata dhalika al-ism, to daga lokacin da wannan suna ya sauka, shine abin da nake gaya muku dazu cewa wannan gurin kasa ne, sai na jasa ta haukai. Yau da gobe sai ta sa abin ya burkice ya rude ya ainihin wato saje da kasa, to yanzu sunan gurin kasa, to mu sunan gurin da ya zama kasa ba na jasa ba, shi yasa muka ce to tunda kasa ba na jasa bane, kuma wannan gurin yanzu ba za ka gane jasa a gurin ba, ya zama to ainihin wato mai tsarki tunda ya zama kasa. An gane magana da kyau ko? Fa idza saqata zalikal ism, to idan wannan ainihin wato suna ya sauka, faqad saqata zalikal hukm, to wannan hukuncin ma ya sauka. Dan haka najasar nan da aka kone ta ta koma toka, to yanzu ta tahi daga najasa ta zama sunanta toka, to shikenan yanzu ta zama mai sarki. Wallahu wa annahu menene ghayrul ladhi hakama Allahu ta'ala fihi, yanzu ba sunan abinda Allah ya hukunta masa cewa najasa din nan bane ba, yanzu wani hukunci kuma daban zai dauka. Ina fata an fahimta. Wal azratu, to ai kaga ita bayan gari ko kuma kace najasa, ghayrul turabi ba sunanta kasa ba ko, to a lokacin da take najasa to sunanta najasa, amma a lokacin da take menene turab kasa to sunanta kasa. To najasa haramun ne ai sallah akan najasa, kasa fa halal ne. An gane maganar da kyau ko? Wannan shine abin da yake nufi. Wal maitatu ghayru turab, mataccen abu ko mushin abu ba kasa bane. Da haka daga lokacin da ya riddige ya koma kasa, me yasa ne ya muka ce malamai sun ce akwai lokacin da idan makabarta ta kai ana iya yin duk abin da za a yi a kanta. Akwai lokuta da suka ware, wasu malamai sun yi sabani suka ce shekaru 25, wasu suka ce 20, wasu suka ce 30. Mafi rinjayen magana da aka fi rinjayen ta, wanda hatta al-Imam Ibn Taymiyyah ya faɗe ta a cikin al-Fatawa, shine shekara 40. Idan makabarta ta yi shekara 40, to ya halatta a yi duk abin da aka haramta da, to ya halatta a zo a yi. To shine malamai suka ce shekara 40 da fara buso ko kuma shekara 40 da rufe ta, magana mafi inganci shine shekara 40 daga kulla makabarta. Yanzu daga date din da aka binne aka rufe makabartar ina hanyar bazo gadin nan ta farko yawa ta gabar din, daga lokacin da aka rufe ta so a fara lissafi, in tai shekara 40 ya halatta hatta gine-gine aje ayi, ya halatta ai tituna, ya halatta duk wani abin da da aka hana ayi a cikin makabarta, ya halatta aje ayi. Domin yanzu ba sunanta mai ba makabarta ba, ta tahi daga sunan makabarta ta koma sunanta kasa. Jama'a ya fito muku? To shikenan, in ka yarda da wannan maganar kamar yadda malamai suka faɗa kuma suka kawo dalilan su akan haka, to haka duk inda aka ce nan kasa ce, sai najasa ta zo ta hau gurin, yau da gobe sai ta sake komawa kasar ta da, ba a ganin alamun najasa, to baya sawa a ce tunda najasa ta taba zama a gurin har yanzu sunan gurin najasa ba zai yi sallah ba. kamar yadda wannan makabarta tunda ta dauki wannan adadin shekaru ta koma gurin da ya halatta ai komai ba za a sake kiranta da sunan makabarta ba ta koma sauran kasa kamar yadda sauran kasashe yake dan haka za a iya yi wani abu a kayinta jama'a ya fita Allah ya fitar da mu baki daya to wannan shine dan haka yake cewa wal maitatu ghairu turabi to shi mushe ba ainihin wato kasa bane wannan magana da malam ya kawo yace karanta littafin al muhalla sharhul mujalla na al-imamu Ali ibn Hazm al-Zahiri Allah madaukakin sarki ya masa rahama shi al-imamu Ali ibn Hazm al-Zahiri da shi ne ake nasabta mazhabar zahiriya zuwa gare shi sunansa kenan kuma babban malami ne yana da littafi al-mujalla to daga baya sai aka samu ainihin wato wani wasu malamai ko kuma shi da kanshi malamin shi da kanshi mai littafin bayan da yayin shi da suna al-mujalla wato mai bayyana gaskiya an gane magana da kyau ko mai bayyana gaskiya ya gina fiqhu ne amma a bisa hadisan manzon Allah sunan littafin kenan to shi da kansa kuma sai yazo yana daure littafin da maganganu ne kawai yayi wa yajuzu kaza wa yahrumu kaza wal kaza najasatun wal kaza haka ya ta kawo maganganun kamar da yadda kaga barin ahlari ai kaga babu hadisai kawai kaza kaza ne kaza farilla ne kaza sun haka ne ko ba haka ba amma ba zai ce ma annabi ya ce ba ko ba zai ce ga ayar qur'ani ba to mai sharhi da yazo sai ya daure maganganun da ainihin wato ayoyi da hadisai wanda suka nuna ga hujjojin malamin to shine shi ma Ali ibn Hazm al-Zahiri da ya rubuta littafin ne a tsari na fiqhu wa yajuzu kaza wa kaza sunnatun wa kaza fardu wa kaza kaza yayin tsari littafin a wannan babu aya babu hadisi to sai ga littafin shi da kanshi littafin sai burge shi yace to ina laifin wannan littafi a zo ai masa sharhi da kuma ai masa tsari da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai ya dauko alƙalamin shi mai albarka sai ya dinga bin duk inda yace kaza sunna ne sai ya ce li hadisu Abdullahi dan Umar saboda hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya rawaito kaza 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 annabi ya ce kaza duk inda yace kaza farilla ne sai yace saboda hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza da ya gama sai ya sake canja wa littafin suna da sunansa al-mujalla mai bayyana gaskiya sai yace al-muhalla bil afar sharhul mujalla littafin da aka yi wa kwalliya da hadisai wanda ke sharhin wancan na farko al-mujalla wanda da an rubuta shi babu hadisai kun gane to dan haka kana da bukata a matsayinka na dalibi ka je ka nemi matanin kuma ka nemi menene sharhi to zaka samu karin bayani a ainihin wato cikin wannan littafi dangane da wannan mas'ala ta cewa idan kasa na jasa ta haukanta aka kone ta zaman to a ainihin wato abin nan a toka ko kuma ta saje da kasa wannan guri ya fita daga cewa guri ne mai jasa ya zama tsarkake Allah ya shiryar da mu sai malam yace wa huwa ikhtiyaru shaykhul islam ibn taymiya wannan maganar kuma ta cewa idan kasa aka najasa ta haukanta amma ta koma toka ko kuma ta zamanto an diddige ta an ratattake ta ta koma ta saje da kasa cewa gurin ya zama mai tsarki wannan maganar ita ce al-imam ibn taymiya al-harrani ya zaba shi ma fatawarsa kenan jama'ar kun fahimci maganar da wannan ke ko Allah ya karawa ibn taymiya yadda wa qala sadan ya sake cewa wa hadha madhhabu abi hanifata shi ibn taymiya bayan ya tafi akan haka sai ya ce to abu hanifa ma menene akan haka ya tafi to shikenan yanzu misali muqaddara iya abu hanifa ne ya tafi akan wannan magana muqaddara ibn taymiya ne kada ya tafi akan wannan magana to sai ya zamto mu misali nan mazhabar mai muke bi malikiya to sai aka ce abu hanifa ya bada fatawa da haka yanzu idan misali imamu maliku shi bai goyi bayan wannan fatawar ba shin za mu dauki wannan maganar ta al-imamu abu hanifa mai aiki da ita ko kuma a'a za mu ce mu malikiya ne haka ba za mu yi aiki da maganar abu hanifa ba za mu yi aiki da ita me ye dalilin mu da yasa za mu yi aiki da ita saboda abu hanifa ba ra'ayinsa ya fada ba ya goyi ba ya samu goyen bayan menene hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka yanzu ba Abu Hanifa muke bi ba wa muke bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan shine abin da gayyewa daga cikin mutane ba su gane ba an gane maganar da kike ku wannan ta sa zaka ga idan an kawo magana sai wani ya ce a'a mu fa muna nan a mazhaba. To yanzu malam tun duk mun ji wannan bayani, duk kai bayani, Allah ya saka ka kawo hadisi. To amma mu nan sai ce wai mu nan malikiya muke bi. Kaga an samu matsala. Yanzu ba maganar maliku ake, ana maganar shugaban maliku, shugabana, shugaban duk duniya gaba daya. Jama'a kuna fahimtar magana? Wanda yazo da addinin ya ce ga yadda mas'alar take. Malamai sun yi sharhi cewa ga yadda bayanin yake. To yanzu a daina magana duk wani malami a duniya, a dauko shugaban malaman duniya gaba daya. Wannan magana ta sa ita ce muke magana akai, ayi magana akan ta, shikenan magana ta kare. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? To wannan shine. Da haka Imamu Ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ya masa rahama akan abin da ya tafi kenan, kuma shine mazhaban Abu Hanifa, shi ma akan sa ya tafi, sai ya ce wa Malikun, haka Imamu Malik shi ma akan wannan tafiyar ya tafi, maganan ya tafi, amma fi ahadil qawlaini, a cikin ɗaya daga cikin maganganun shi. To idan ka ji malamin sun ce haka, abin da suke nufi shine malami yana da fatawa biyu akan wannan magana. Akwai inda ya ce bai goyi bayan maganan ba, akwai inda kuma ya dawo ya janye. To wani lokaci zaka samu da farko ya ce bai yadda da wannan fatawar ba, daga baya sai samu hadisai da suka nuna fa abin da ya ce bai yadda da shi din nan ba, haka yake. To sai ya dawo ya ce a'a, yanzu ya goyi baya. To shikenan, idan mutum ya ci karo da maganarsa ta farko, bai ci karo da maganarsa ta nawa ba, ta biyu, sai ya gino akan wannan. Haka ne ko ba haka ba? Shi yasa malamai suke da wannan, daga sun ga malami yayi fatawa sai ce to shin wannan maganar ta malam wane ita ce ta farko ta ƙarshe, ko kuma a'a, bayan ita yana da wata magana ta farko da ya fara yi kafin ya wannan ta biyu. Idan suka bincika suka gane, to sai su kawo, tunda sun gane misali maganarsa ta biyu ita ce tafi dacewa da hadisan da aka yi magana, sai su kawo su ce haka wane ma ya tafi akai, amma saboda adalci na ilimi ba za a rufe wacce magana tasa. Ina fata kuna fahimta. Da ya nuna bai yadda ba, a'a, sai a ce fi ihdal qawlaini, a cikin ɗaya daga cikin maganganun shi da yayi. To tunda da ya ce bai yarda ba, yanzu karatu da ilimi da bincike ya sa ya gane cewa bai yarda ba, ba haka abin yake ba, sai ya dawo ya ce ya janye wacce magana, yana nan akan ya yarda. To idan malamai suka zo sai su kawo maganganun guda biyu, kai mai karatu yanzu an ƙara maka ilimi ne cewa Imamu Maliku yana da maganganu guda biyu akan wannan. Magana ta farko shine bai yarda cewa idan ƙasa najasa ta hau kanta sai aka kone najasar, ko kuma ta koma ƙasa ta saje da ƙasa, gurin ba najasa bane ba. To shi ya ce najasa ne gurin a karan farko. Daga baya da binciken sa yayi tsanani, ya kuma gano hadisai sun nuna haka, sai dawo sai ya ce menene, ya yarda gurin ba menene ba, ba najasa bane. To a adalci in ka zo ba za ka faɗi iya maganar sa ta ƙarshen nan ba, sai ka kawo hadda ta farkon. Jama'a kun fahimci maganar da kyau ku? To shi yasa aka ce fi ihdal qawlaini, a cikin ɗaya daga cikin maganganun sa guda biyu, Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna. Wa ihdar ruwayataini an Ahmad, haka kuma ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka samo daga Ahmad, shi ma ruwayar sa ta farko an samu ya nuna bai amince ba, amma ruwayar sa ta biyu an samu cewa ya gamsu da wannan magana kuma ya amince da ita. Dan haka kaga yanzu akalla muna da malamai kusan guda hudu da suka goyi bayan wannan magana, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da suka goyi bayan ta. Wanda goyen bayan Annabi da sahabbai kadai ya isar mana, amma ƙarin fahimtar waɗannan malamai da goyen bayan su, to kamar ƙara ƙarfafar maganar ci. To dan haka ina masu cewa su malikawa ne, to maliku ma ya da wannan magana, haka ne? To yanzu idan tunda kai ka ce ba za ka bi Annabi ba, maliku za ka bi, to maliku ma ya ce ya yarda. Yanzu za ka bi maliku ko ba za ka bi shi ba? Jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku? To wannan shine. Saboda haka in an zo magana kawai ana tambayar me Annabi ya ce ne, ba ana tambayar me malam wane ya ce ba. Idan malam wane ya magana ta daidai da ta manzon Allah, falillahi alhamdu, sai mu karba. Amma daga ya faɗi magana da ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma malamai sun tabbatar cewa ta saba, to sai mu ajiye masa, ne masa addu'ar alheri, mu ce Allah ya gafarta mishi. Irin su Imamu Maliku, irin su Imamu Ahmad, irin su Imamu Abu Hanifa fa, ina so ku san cewa fatawoyin da suke bayarwa fa su fa ba sa tashi a banza, ko da kuskure suka bada fatawa suna da lada, domin su mujtahidai ne. Ballantana kuma a ce sun dace, sun faɗi daidai da abin da Qur'ani ya ce ko abin da hadisi ya ce. Ina fata kuna fahimtar magana. So saboda haka su ba su da asara cikin maganganun su gaba daya. Sun dace ko ba su dace ba, duka riba ce a gurin su. An gane magana da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To wannan magana da muka ji, ka duba majmu'ul fatawa ainihin wato a mujalladi na 70 a shafi na 104 da nawa da 78 da kuma shafi na nawa 470 da 82, ko yawa, ko kuma ka ce daga shafi na 470 da 8 zuwa shafi na 282 da kuma ainihin wato mujalladi na 21, shi ma za ka samu ƙarin bayani a gurin. Ma'ana dai magana ce tabbatacciya a gurin Ibn Taymiyyah, Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama. Sunanul fitra, sunnonin fitra. Me ake nufi da fitra? Fitratallahi allati fatara an-nasu 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim. Wato abinda Allah maɗaukakin sarki ya tsara mutane a kai, ya kuma gina su, yace su rayu a kai, su yi addini a kansa, su yi rayuwarsu a kai, to wannan shi ake kira da fitra. Ana kiran addinin musulunci fitra shi kansa, fitratul islam, wato tsarin addinin musulunci ko kuma addinin musulunci. An gane magana da kyau ko? Wannan kenan. Dan haka yanzu zamu ji wasu abubuwa waɗanda musulunci suka ce ko yace lalle lalle mu rayu a kansu, mu kuma aiwatar da su a matsayin mu na musulmi. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khamsun min al-fitrati al-istihdadu wal-khitanu wa qassu ash-sharibi wa naftul ibti wa natful ibti wa taqlimul azfar. Hadisi daga Abu Huraira, Allah ya kara wa Abu Huraira yadda ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus. Manzo Allah yake cewa khamsun min al-fitra, abubuwa guda biyar suna daga cikin tsarin addinin musulunci. Duk musulmi ya tabbatar da cewa ya kula da waɗannan abubuwan guda biyar. Na farko al-istihdadu, wato aske gashin menene? Gaba. Wal khitan, da kuma menene? Kaciya. Wa qassu sharib, da kuma rage me? Gashin baki. Shi ba a aske shi gaba daya, sai ka ce wa mai aski ya rage maka shi, ya bar dan kadan. An gane ko? Wa natful ibti, da kuma tsige gashin menene? Hammata. Wa taqlimul azfar, da kuma yanke menene? Farat. Waɗannan abubuwa guda biyar musulunci ya umarci musulmi da su ainihin wato kula da su, shine aske gashin gaba, da ainihin wato kaciya, da rage gashin baki, da kuma tsige gashin hammata, da kuma ainihin wato yanke faratu. Waɗannan suna daga cikin fitra da tsari na musulunci. Idan baka yin su har yanzu kana nan a musulmi, sai dai daga cikin kazaman musulmai. An gane magana da kyau ko? Ka zama kazami, kazamin musulmi, matu kulatu. Ina fata an fahimta. Yawwa, gara a kara maka in baka gane ba. Yawwa, dan haka musulmi mai tsafta, wanda yake kan addinin musulunci dodar, shine wanda yake kula da waɗannan abubuwa. Na farko dai shine aske gashin gaba. Wallahi za ka samu wasu daga cikin mata har suna complain da mazajensu, ba sa ainihin wato aske gashin gaban su. Sai ka ga mutum malam ya shekara biyar. Inna lillahi. Ka ga wannan ya zama masu kulatu wallahi. Ko ba haka bane? Ba ruwan shi. Ta yi surutu, ta yi magana, ta yi wane ne, ta kai kara, ta yi addu'a, duk ya ki gyara. Kuma yana cutar da dan adam. Daga cikin likitocin musulunci sun ce yana kashe gaban namiji. Wato duk annabi, duk abin da annabi ya ce a yi fa, wallahi wal fawru, da gaggautawa. Ka gano hikimar ko baka gano ba? Kar ka yadda kai wasa da wannan abu. In ka kuskura kuma ka bar shi, na farko dai ka bar wata sunna ta manzon Allah, baka da ladanta tunda baka yi. Na biyu kuma, idan akwai wata hikima ta kare kai daga wata matsala ko cuta, yanzu kai wannan cutar ta zo ta dankare a karkashin ka tunda ka ki kai amfani da wannan sunna. Jama'a, kuna fahimtar magana da kyau ko? Wannan shine. Yanzu ka duba mata daga cikin mata da aka ce su sa lufaya, sai zama ba sa sakawa. Sai ga likitocin zamani suka ce akwai wani sinadari da yake sauka akan me, daga zafin rana, akan wane ne? Akan kyamace, wanda yana tasiri wajen cutar da ita sama da ɗa namiji. muka ce tsarki ya tabbata ga Allah. Dama annabi ya ce asalu faya, musulunci ya ce ku lullube kayinku, haka ne ko ba haka ba? Su suka ga kamar an takura su. Ashe bayan bin addinin musulunci ta hanyar sanya lufaya, akwai hikimar kare ya mace daga waɗannan kwayoyin cututtuka da suke sakowa daga zafin rana, suke ainihin wato affecting din lafiyarta. Jama'a kuna fahimtar maganar da kike ku? Wannan yana daga cikin abin da yawa mutane ba su gane ba. In musulunci yace ayi, to kawai ayi shine zaman lafiya. In yace a bari, to a barin shine zaman lafiya. In kuwa ka kuskura kace a da Allah, wannan ne dai muna kalmar shahada la ilaha illallah, shikenan wai kai kin da kana kalmar shahada ba za ka yi ba. Ayya Allah ya sauke maka. To wannan shine da aka a dinga yi. Wal khitan da katiya, katiyan nan jama'a babi ne mai girma, babi ne mai girma a cikin addinin musulunci. Domin ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya sa an yi wa Hassan da Hussein kaciya a ranar da aka yi sunan su. Asalin sunna a harkar kaciya shine a yi wa yaro ranar suna, wannan shine sunna. Amma idan haka bata samu ba, to babu laifi idan ya data ya kai shekara 6 ko shekara 7 ko wani amma kamancin haka. Wannan babu laifi a ainihin wato yi masa kaciya a lokacin, domin an tambayi Anas ibn Malik, aka ce mata bu'itha rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, yaushe aka turo manzon Allah? Sai ya ce wa ana yauma idhin mahtu, a lokacin an min kaciya. Kaga ya nuna Anas ba a yi masa kaciya ba sai me, sai bayan wasu shekaru. An gane magana da kiyo ko? To kaga wannan ya nuna wannan. Dan haka malamai suka ce asali dai sunna mai karfi shine ai wa yaro kaciya tun ranar suna, amma idan ta jinkirtu zuwa wasu shekaru wannan babu laifi. Wallahu akbar. Ka duba hikimar Allah. Da Allah ya ce a dinga kaciya ran suna, annabi ya ce a dinga kaciya ran suna, da yawa daga cikin mutane suka bari. Sai kaga wani lokaci yaro haka kawai sai ga wani farin ruwa yana fita a cikin azzakarin shi, yana ihu da daddare, haka dai ko ba haka ba? Yana kuka, kuna zuwa gurin likitoci, he say the last solution na wannan matsalan ayi masa menene? Yanzu da an masa tsaran suna zai samu? Ba zai faru ba. Kaga shi ma yanzu wannan kaucewa wannan sunnar ya jawo matsalan. Da an bi sunnar, da an zauna lafiya. Saboda haka in annabi yace ayi jama'a, in yace a bari, don Allah ayi hakuri a bari, wallahi tallahi ba ka da zaman lafiya a rayuwarka, matukar ba zaka ba Allah ko ka bi manzon Allah ba. Duk abin da ka sa a gaba a rayuwarka, matukar ba akan sunna kake gudanar da shi ba, wallahi sai ya rikice maka. Allah kiyaye. Dan haka dai al-khitan, sannan kaciyan nan jama'a zamu zo mu ji magana nan gaba cewa ba iya namiji kadai ake wa kaciya ba, har da mata ana musu kaciya. Shine gaskiyar magana. Ku rabu da turawan yamma matsiyata waɗanda suke fada da addinin musulunci, suka ce ba a wa mata kaciya, har mata kai matakin da idan aka ji ga wani ya kware akan kaciyar mata sai a je a kama shi. Jama'a kun fahimci maganar da kike ku? Wannan matsala ce babba. Kuma yadda ake wa jinjiri namiji kaciya tun yana karami, haka ake yi wa ya mace. Amma matsalar da muka samu shine sakamakon turawa da yahudawa sun hana mu wannan sunnar, sai ya zama hatta kwararrun wanzamai waɗanda suka iya kaciyar mata ma babu su yanzu, sai ɗan kalilan, sai ɗan kalilan babu su. Amma dai akwai wanda muka ji labari a irin su Kano, su Zaria da Kaduna da sauransu, cewa lalle sun kware kuma suna yi kuma tana yi. Kuma wallahi idan da ana yi wa mata kaciya, bari mu tsaya iyana. Wata shirin ma magana ce, wata shirin ma bata buƙatar sharhi, Allah shi yarda mu. Saboda haka ya tabbata dai ayi wa mata da maza duka wa qassi sharif, da kuma rage gashin baki. Kamar yadda muka faɗa, rage gashin baki. Jama'a ku duba ku ga yadda shedan ya zo ya mana gemu, shine ba a me, ba a aske shi, amma gashin baki ana me, ana rage shi. Sai shedan ya zo ya ce a'a, na juya muku, ku aske gemun ku kwal, ku bar gashin baki zara-zara. Wallahi tallahi mala, sai ga mutum mala in ya zo shan ruwa gashin bakinsa ma sai ya sha, haka dai ko ba haka ba? Haka zubo masa zoko sai ya taba shi ma, kunin zaki ma gashin bakinsa sai ya taba, amma gemunsa ras kwal, yadda ka san bayan dutsen guga. Na fata an fahimta. To kaga wannan makwala ce wallahi. Saboda haka jama'a, a ji tsoron Allah, a ajiye gemu. Zamu zo mu yi bayani nan gaba kaɗan, zamu ji hadisi da ya haramta aske gemu gaba ɗaya, haramun bi kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce haramun ne. wa natful ibti ai tunda kace sunna zaka bi wallahi zagewa zaka yi wallahi tallahi zagewa zaku yi kuma in mun zo sai mun jaddada jawabi ba za mu dake sama sama ba wallahi sai mun daki bayani sosai ma buya zaka yi in ma ya zaka yi oho amma dai ni hina yi jawabi na Allah shirye da mu wa natful ibti da kuma menene tsige gashin hammata natfu shine yin amfani da me hannu wajen cirewa an gane magana da kyau ko al istihdad kuma shine yin amfani da ainihin menene wato aska ko kuma wani abin nan shebin menene kuke cewa yawwa abin shebin din nan to wannan duka ya tabbata an gane magana da kyau ko saboda haka za a iya tsige gashin hammata idan kuma zamani ya zo mana da kayan chemicals wanda ake sakawa domin cire shi to nan ya halatta ai amfani da shi a hammata da kuma a ina a gaba amma bai halatta dai ai amfani da shi a ina ba a gashin baki domin idan kai amfani da shi a gashin baki zai cire shi ne gaba daya shi kuma gashin baki ana so a ga koda alamar zanan shi lalle ga alamar gashi koda ko baka bar gashin ba saboda ba a so a aske shi gabaki daya ina fata an fahimta Allah shirye da mu wa taqlimul azfari da kuma menene yanke farci to malamai sun yi sabani dangane da adadin kwanaki da ake bukata mutun ya rage waɗannan abubuwa wasu malamai suka ce kwana 40 ne ake so kai askin wato gashin gabanka da gashin hammatarka amma gashin baki da farci suka ce wannan ya danganta daga yanayin yadda halittarka take idan kai mutum ne mai yawan samun gashi a lokaci guda ina fata kun fahimta to kawai daga ya samu sai ka ainihin wato yanki gashin baki ko ka rage sannan ka rage menene faratunka idan misali kai mai yawan tara su da gaggawa ne wasu kuma malamai suka ce a'a su ma suna da lokaci suka ce akalla duk sati bana duran juma'a ka yanke farcanka ka kuma rage menene gashin bakinka wasu malamai suka tafi akan haka amma magana mafi inganci gashin gaba da ainihin wato gashin menene hammata wannan ya tabbata kar ya wuce kwana 40 shi ma ba an ce sai ya kai kwana 40 din ba amma ba a so ya wuce ni amma gashin baki da farce yana da alaka da yanayin halittar da Allah ya yi maka idan misali kai mai yawan fitar da gashi ne to shikenan duk sati in ka fara wa kanka wannan babu laifi ko kuma duk sati biyu ko duk wata ko wani amma kamancin haka amma dai ana buƙatar musulmi ya kula da wannan sunnoni ƙwarai da gaske ina fata an fahimci magana wannan hadisi da muka ji a Bukhari da Muslim suka rawaito shi Imam Muslim ya rawaito Imam Bukhari Imam Abu Dauda ma da Tirmidhi sun rawaito Imam An-Nasa'i ya rawaito Imam Ibn Majah shi ma ya fitar da wannan hadisi dan haka hadisi ne ingantacce وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر من الفطرة قص الشارب وإيفاء اللحية والسواك والاستنشاق واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البرامج ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة أنغاني وانن حديثي أنسام دغ زكريا دان أبي زائدة شكو ميا كربا دغ مصعب بن شيبة هي كربا دغ طلق دان حبيب هي كربا دغ ابن الزبير عبد الله دان زبير كينان كو wanda shine ainihin wato farkon musulmi da aka fara haifawa musulmi bayan an yi hijira zuwa ina zuwa Madina kuma lokacin da aka haife shi ainihin wato Yahudawa suna cewa sun daure sun tsafe matan sahabbai ba za su kara haihuwa ba an gane magana da kyau ko ana cikin wannan magana kawai sai aka haife waye Abdullahi dan Zubair aka rugo da gudu aka kawo shi gurin manzon Allah sahabbai suka yi ta daga shi suna kabbara suna cewa an karya tsafin matsafa an gane maganar da kyau ko to wannan shine Abdullahi dan Zubair an Aisha ta qalat an karbo daga nan Aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ashrun min alfitrati abubuwa guda goma suna daga cikin tsarin musulunci tsarin addinin musulunci ya tanadar da ai abubuwa guda nawa guda ainihin wato goma daga ciki yace qassu shari rage gashin menene gashin baki wa ifa'ul lihiyati da kuma cika menene gemu a bar gemu jama'a ya sakata ya wala kowa da irin halittar da ya masa idan Allah ma halitta gemun ka zai kai har kan cibiyar ka karabu da shi karabu da shi karka taba shi an gane magana da kiyo ko eh gaskiya ne idan Allah bai maka ba dan akwai wadanda Allah bai musu wato baiwa ta yawaitar gashi ba sai ga gahin su yana tsaye guri ɗaya baya gaba baya baya to idan haka Allah ya bar mashi shikenan ka bar shi an gane magana da kiyo ko mutane suna da wato raina sunnar manzon Allah wallahi wallahi tallahi gemu nan da kake gani ba karamar albarka bace nana Aisha Allah ya mata rahama har tasbihi take wa Allah da gemu tana cewa subhanallazi jammala ar-rijala bil lihiyati wa mana'a an-nisa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya kawata maza da meye da gemu ya hana mata kalmar ta cewa ya hana mata sai malamai suka ce wannan ya nuna nana Aisha tana sha'awar ina ma su ma mata suna da me suna da gemu tace domin ya hana mu ma'ana an hana mu ma'ana ma'ana sarki ya tabbata ga Allah wanda ya azurta ya kawata maza da gemu ya kyautata halittar su ta hanyar gemu amma sai ya hana mata ma'ana muna so amma Allah ya hana mu kaga kenan kai in ka aske gemun ka ka zama mata maza eh nana Aisha ma ta afika abin nan san gemu tace da tana da shi shikenan amma kaga dake Allah bai azurta su ba amma ana samun fazakka ni ana samun zakka a samu wasu matan da gemu in Allah ya azurta ba tarka da shi karka ce ta aske bawan Allah sunnar manzon Allah ko dai kar a zo gida a kasa ganawa tai matar ba tai ce miji a ce Alhaji ana sallama kawai sai a ga wani gemu ya fito ta ce Alhaji ba ne ta ba kai ne Alhaji ta ce ni Haji ya ce tana jan gemu haka tana gyara shi Allah ya shirye da mu ka duba wani daraja ta gemu ko kun san manzon Allah ya faɗa cikin hadisi zamu iso kan hadisin can babin alwala jama'a akwai karatu Allah ya bamu ikon karatun nan mala manzon Allah ya ce duk dugon da ya dugo daga kan gemun ka lokacin da kai alwala Allah yana kankare maka zulubi da yana rubuta maka lada dugo daya yasa aka samu manzon Allah idan ya fito daga menene wanka sai sa hannu sai katso ruwan daga gemu sai yarfar tana na Aisha tambaye me yasa haka yace tace yace Allah ya ce duk dugo daya akwai lada yace idan na katso haka na yarfar ai akwai dugunguna da yawa ko sakamakon ya dunkule ya dugo shi kadai haka yarfa shi zai baje ko yace to yawan bajewarsa yawan lada na na fata an fahimta to ka kai da baka da gemu baka da wannan lada ai yana ta kawo alherin gemu billahi lazi wallahi tallahi zan ta kawo wa in zaka bari daga yanzu to ka bari ba abin da zai cutar da kai in budurwa ce yanzu ƴan mata masu gemun ma suke so Allah masu gemun suke so na hadu da wata yarinya tace ina malam mutum bai da gemu ah ina abin da shi wallahi tallahi nace iye tace kware da gaske tace ai da marar mata da marar gemu tace kar ya dai zo kofar gidan mu hira wallahi nazo ma bazan fito ba wallahi malam tace idan baka da mata ka zo gurin ta hira ah tace Allah tsari ga tari da noman wake wallahi tace kuma musamman na fito na gaba gemu ah shikenan kawai ka san inda dare ya maka nace to me yasa kika ce haka tace to na farko duk mutumin da yake da mata to wannan shine zakaran gwajin dafi an gwada shi an ga ya rike ana zauna lafiya tace to shine kake da garanti idan ya aure ka zai rike ka amma yanzu samarin nan na yanzu wani daga ya ji wahala kawai sai gudu inugu Allah malam wallahi daga ya wallahi tace yayi ka ji ya haura malam an neme shi an rasa nace iye tace kware da gaske tace in kaga kuma mutun da gemu to da izinin Allah mutumin nan daga ganin sa akwai mutunci akwai dottaku yasa ake so idan mutun ya zamanto ainihin wato mai irin wannan yanayi to ya zamto mai kama kansa saboda kada ya wulakanta wannan sunna ta manzon Allah yasa a dinga wulakanta masu irin wannan sunna din, ka kame ka mutunta. Akwai kuma masu cewa a mala ai mu sai mun girma, ai mu yanzu yara ne, yanzu mallan ina yaro nan ajje gemu Allah sarki bawan Allah. Ai ita sunna ba ta ga yaro ba ta da babba, ba ta da yaro ba ta da babba. In dai kai musulmi ne to magana ta kare, kawai kai aiki da sunnar manzon Allah, musamman wanda Allah ya azurta shi, wallahi mallan ya more. Allah ka kara azurta mu. Dan haka yace wa ifa'ul liha da kuma lihiya da cika gemu, waswak da suwaki. Zamu zo mallan zai kawo mana gurare guda hudu da manzon Allah yake suwaki a rayuwar shi. Kai daga cikin gurin annabi ya kasance ko farkawa ya daga bacci kafin ya koma sai yayi aswaki. Shi aswaki kala biyu ne, akwai na tsafta akwai na ibada. Shi na tsafta wannan babu laifi, kai idan ka tsaftace bakin ka wannan babu laifi. Amma shi na ibada ba wai yana buƙatar he ka goga kitir kitir ka dauki minti 5 minti 10 awa ɗaya kana yi ba, a'a. Yanzu misali na lokacin da aka tada sallah, kana da aswakin ka aljihu, sai ka dan ciro he kai haka kai haka kai haka sai ka mayar aljihun ka, shikenan ka samu lada kai aikin da sunnar manzon Allah. Shi baya ka je kai brushin kan, kaga dama ka so kamfanin brush ka ajiye a gidanka, duk ba a hana ka ba. Amma wannan sunnar ta aswaki kar ka manta da ita. Idan kaga duk wannan zai wahalar da kai, gefan gadanka ajiye aswaki ko gefan katifar ka, kana farkawa tsakar dare daga bacci sai ka dauki aswaki sai ka goga daya biyu haka daya biyu sai ka mayar ka ajiye. Shi wannan na ibada ne, sunna ce annabi yana yi. Jama'a kun bayyana magana, sai ka yi sannan sai ka mayar ka ajiye sai ka ci gaba da baccin ka. Wannan duka yana daga ciki, zamu zo mu karanta da ku. Da haka dai yin aswaki yana daga cikin sunna. Wastin shaqul ma da kuma shaqa ruwa lokacin alwala kenan ko, yawa, yana daga cikin lokacin da ake buƙatar mutum ya ainihin wato shaqa ruwa. Amma akwai gurare da ake shaqa ruwa koda ba lokacin mai ba, koda ba lokacin ainihin wato alwala ba. Zamu zo mu bayani, wa na ga lokaci yayi ne kar mu tsawaita. Wa qassul azfari da kuma rage menene farce, wato ainihin wato yanke farce shine qassul azfar. Wa ghaslul baramij da kuma ghaslul baramiji. Ghaslul baramiji can ya ajje namba uku, yace al baramij jam'u barmaja wa hiya aqdul asabi'i wa mafasiliha kulluha. Shine idan ka zo alwala ka tsatsefa menene yatsunka, an gane ku, ka zo wankewa, kar ka wanke haka kawai, ana so ka dinga yin haka, kana tsatsefa ainihin wato abin nan da kuma kan tsugurgumai waɗannan abin nan, gwiwar hannu ko gwiwar ko gabobi na ainihin wato alwala, ana so in ka zo wankewa ka dinga wanke su, sune albaramij. Manzo Allah yana daga cikin sunna yana yin wannan. Wa natful ibti da kuma me a tsige gashin hammata. Wa halqul ana da kuma aske gashin me gashin gaba. Wa intiqasul ma da kuma ainihin wato alintiqasul ma, sai fassara yace yani alistinja, yin tsarki da me da duwatsu idan babu ruwa. Wannan ya tabbata a sunna. Qala Zakariya qala Mus'abun, Zakariya yace Mus'abu yace wa nasitul ashira, to gaskiya guda taran nan na rike, don in ka lissafo daga can zuwa nan tara zaka samu. Yace na manta menene na goma, yace illa an takuna al-madbadatu, idan ba ainihin wato kurkurar baki ba. Ma'ana dai yana so yana kokwanto akan cewa kurkurar bakin ce ko ba kurkurar baki ba. Magana mafi inganci shine kurkurar baki din ne. Ina fata an fahimta. A lura kurkura ake cewa ba kuskura ba. In kace kuskura ma'ana an kai dukawa bakin ba a same shi ba kenan. An gane magana, yawa ya kuskure. Amma kurkura shine kada ruwa a cikin baki a fesar. An gane magana? Allah ya shiryar da mu. Lokaci yayi tun dazo ake nuna min, ku yi hakuri, za mu tsaya anan. Na ga sati mai zuwa watakila mu sake tashi kan wannan hadisin, domin akwai sauran karin bayani watakila. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa. Wannan muka kuskure ko ainihin wato karancin bincike da ni da ku, Allah ya yafe mana. Hadha huwa ma indana billahi tawfiqi, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na koi ruwa ne ko shayi?
Koi shayi, koi shayi.
Ba mun ka. Bismillahirrahmanirrahim.